Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 102.5 zangon FM, sai rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa, kuna iya sauraron mu kan Alfa Radio da ke Kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC, nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi, amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran mu.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran, mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. An bayyana mutumin nan da hukumi suka ce ya sace wani jirgin saman jigilar mutane a jihar Washington ranar Juma'a da suna Richard Russell, a cewar kafofin yada labarai na Associated Press da Seattle Times. Mutumin dan shekaru 29 da haihuwa ma'aikacin kamfanin jirgin saman Horizon Air da ke sashin kula da kayan matafiya da zakutar da jirage idan bukatar hakan ta taso. Hukumomi sun ce yayi aiki ranar Juma'a kuma yana saye da kayan aiki yayin da ya shiga jirgi, wato gaban jirgin, wato na Horizon Air da ke ajiye ya cilla sama. An yi imani cewa ya mutu bayan da ya rikito da jirgin a tsibirin Ketron mai tazarar kilomita 48 kudu da filin jirgin saman kasa da kasa na Sitil Takuma, al'amarin da ya haddasa babbar wutar daji. Hukumomi sun ce da niyya ya kashe kansa. Jiya Asabar, hukumomin bincike na tarayya suka fara binciken yadda aka sace tare kuma da gwada jirgin sama da kasa ranar Juma'a daura da Sitil. Shugaban kasar Turkiya jiya Asabar ya zargi Amurka da wasu kasashe da haddasa matsalar tattalin arziki a Turkiya da zumar gurgunta tattalin arzikin kasar. Shugaba Recep Tayyip Erdogan na bayani ne kan faduwar darajar takardar kudin Turkiya lira da wato kasar da ta Amurka sanadiyar kakaba takunkumin da Amurka ta yi kan kasar a makonni biyu da suka gabata. A wani martanin da ya mayar a jaridar New York Times ta ranar Juma'a, Erdogan ya rubuta cewa muddin ba a kawo ƙarshen irin wannan yin gaban kai na rashin mutunci ba, labudda za mu fara neman sabbin abokan hulɗa. Amurka da Turkiya dai sun ja daga makon jiya bayan da Turkiya ta ki sakin wani fasto ba Amurka mai suna Andrew Brunson, wanda aka masa daurin talala yayin da yake jiran shari'a kan zargin aikata ta'addanci. To kada fa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata wutar daji a kudancin California wadda ta fara tashi ranar Litini da ta gabata zuwa jiya Asabar ta karu zuwa kilomita 40 koko 85 murabba'i, yayin da yan kwana-kwana ke ta kokarin hana wutar lakume gidajen mutane a yankin Holy Jim Canyon. Jiragen sama na kashe wuta sun yi ta watsa sinadarin hana wuta cikin gidaje a sassan Lake Elsinore da sauran wurare da ke kusa da gandun kurmin Cleveland na kasa, yayin da aka baiwa mutane wajen 20,000 umurnin barin gidajensu. Ana tuhumar wani mutum ɗan shekaru 40 da koko 51 da haihuwa mai suna Forrest Clark da tayar da wutar wacce ake wa lakabi da Holy Fire, wato wuta mai tsarki, kuma ya gurfana gaban kotu ranar Juma'a. To amma sai aka dage sauraron karar. Yan Mali za su kada ƙuri'ar zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a yau din nan Lahadi, a yayin da suke fargabar yuwar sake fuskantar harin ta'addanci kamar yadda suka firgita a zagayen farko na zaben makonni biyu da suka gabata, lokacin da hare-haren ta'addanci suka kawo cikas a rumfunan zabe da dama a kasar. Ba kawai tunanin yuwar hare-haren ta'addancin da ka iya shafar zaben ke damun yan Mali ba, amma har ma da yadda zaben zai tasiri kan yakin da ake yi da kungiyoyin mayaka waɗanda ke da alaka da Al-Qaeda da kuma ISIS. Ministan tsaron Mali Tiana Kulubali ya gaya Muryar Amurka cewa tuni gwamnati ta ɗau matakin tabbatar da tsaro a faɗin ƙasar a yayin da ake gudanar da zaben, kuma gwamnati ta himmantu ga yaƙi da ƙungiyoyin mayaƙan. Wani Harin kunar bakin wake da aka kai a kudu maso yammacin Pakistan jiya Asabar ya jikata mutane a kalla shida ciki har da wasu injiniyoyi uku yan China a yayin da kuma wasu yan bindiga uku da ba a san ko su waye ba suka halaka wasu yan sanda uku a yankin arewa dake makwabtaka da kasar China. Hukumomi a lardin Baluchistan mai fama da tashi-tashin hankula sun tabbatar cewa wata tawagar ma'aikata yan China na dawowa daga wurin hakar ma'adinai lokacin da dan kunar bakin waken ya gwara motarsa da motar bus mai dauke da su a bayan garin Dalbaldin. Direban motar bus din da wasu dake ciki sun ji raunuka da ma wasu jami'an tsaron.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masaruwa ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wannan ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leka kasar Zimbabwe ne kafin mu koma Najeriya. Shin wayar shi ne za a sake tabi'a game da harkokin zabe a Afirka? Domin ko duk inda aka gudanar da zabe a Afirka abu ne mai wuyaci, ayi a gama ba tare da tarjijiyar wuya ba. Mun ji yadda na kasar Mali ta kaya na baya-bayan nan ko shine na kasar Zimbabwe.
Munangagwa Emerson Dambuzo, ZANU PF, 2,460,463 votes, 50.8%. Chamisa Nelson, MDC Alliance, votes received 2,147,436, which constitutes 44.3% of the poll. Votes received by Mnangagwa Emerson Dambuzo of ZANU-PF party are more than half the number of votes.
Emerson Mnangagwa na jam'iyyar ZANU-PF ya samu kuri'u sama da miliyan 2,460 wato kashi 50.8 cikin 100. Shi kuma Chamisa Nelson na jam'iyyar MDC Alliance ya samu kuri'u sama da miliyan 2,047 wanda wannan yana nufin kashi 44.3 kenan cikin 100. Wannan ya nuna cewa kuri'un da Mnangagwa ya samu ya zarta rabin daukacin kuri'a da aka jefa baki daya. Dan haka shi Emerson Mnangagwa ya zamo zababban shugaban kasar Zimbabwe daga ranar 3 ga watan Agusta na wannan shekarar.
Shugaban hukumar zaben kasar kenan Priscilla Chigumba take bayyana sakamakon zabe. Amma tana gamawa sai Nelson Chamisa wanda suka kara da shugaban da ke kan karagar mulki wanda kuma shine lashi zaben wato Emerson Mnangagwa. Yayi kasa-kasa yace wannan zaben tamkar shirme ne. Ga dai abin da Chamisa ke cewa.
As far as we are concerned, this election as a presidential result is fraudulent, illegal.
Dudi abin da muka sani shine wannan zaben wanda shine sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar. Wannan ba komai bane illa shirme, bankaura da kaucewa tsari.
You must look at the situation. You have an armed civilian who is attacked by live ammunition. Is that normal? Even in Banana Republic, is that normal? People want to go to say people are violent, people are chaotic. But the bottom line is, even if the people are burning down buildings, there is no justification.
Tilas ne a dubi yanayin da ake ciki. Domin ko mutane fara hula da ba sa dauke da kowane irin makami aka kai musu hari. Dan Allah wannan yayi daidai? Ko a kasar da ba doka, hakan yayi daidai? Kawai dai mutane suna so su shafa wasu kashin kaji. Ana danganta su da tashin hankali da husuma. Kai ko da ma da gaske ne an ga mutane suna kone-kone. Ai ba a taruwa a zama daya. Tashin hankali ba abu ne da za a amince da shi ba. Abu ne da ya saba wa doka. Sai dai jin kadan da bayyana sakamakon zaben, manema labarai sun tattauna da shi zaben shugaban kasar Emerson Mnangagwa. Kamar haka, da farko an tambaye shi ko yana jin cewa ya ci wannan zabe tsakanin da Allah, amma sai shugaban ya ce ba shakka ai kowa ya ga yadda aka yi zaben kuma an yi cikin kwanciyar hankali da lumana. Haka kuma an ce masa ko zai samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa ganin ya yi nasarar zaben ne da ƴar ƙaramar rata, amma sai ya ce
they were talking about me abandoning my people's majority to seek a government of national unity. Well, that is a good idea, but it doesn't show that there's any need. I am saying the politics should now take the back seat. Because the elections are behind us, we should now.
Ina maganar gwamnatin hadin kan kasa alhali ina da kashi biyu cikin uku na daukacin ɗan majalisar dokokin. Amma wannan shawara take abu ce mai kyau, amma ba buƙatar hakan. Abinda kawai zan ce yanzu shine mu aje abin da ya wuce a baya domin an gama zaben. Yanzu abin da ya rage shine fuskanci yadda zamu bunƙasa tattalin arzikin kasar mu.
Amma da aka tambaye shi, wanta bacci zai bai wa ƴan kasar cewa idan ya kammala wa'adin mulkin sa ba zai yi tazarce ba. Nan kuma ga amsan da ya bayar.
Perfectly. And I want to say it that I will obey the constitution to the letter, the spirit of the constitution to the letter. If I'm elected for second term, I will do my second term, but I cannot go beyond that. Fortunately, each time Britain is a woman leader, things are better. Because in 1979, when we had Margaret Thatcher, she stopped our war.
Ba shakka na shabarin cewa zan mutunta dokar kasa idan kuma an zabi ni wa'adi na biyu zan yi wa'adi na biyu. Bari na faɗa miki wani abu, duk lokacin da Birtaniya take da shugaba mace, sai kiga abubuwa na tafiya daidai. Na tuna a shekarar 1979 lokacin da Margaret Thatcher take Prime Minister. Ita ce ta kawo ƙarshen faɗan muka kuma muka sami ƴancin kai a lokacin. To yanzu ma Theresa May lokacin da za a kaddamar da ni ta aiko da wakilinta cewa mu tattauna kuma muka tattauna da su muka samu fahimtar juna.
Da ƙarshe an tambaye shi wani irin shugaba yake fata ya ga ya zama, shine sai ya ce
a listening leader, a humble leader.
Shugaban mutane mai sauraron kukan jama'arsa, mai sauƙin kai, haka kuma mai tausayin mutanensa.
To daga ƙasar Zimbabwe sai Najeriya domin cika alƙawarin da muka yi muku na kawo ƙarshen shirinmu. Da muke cikin kawo muku sati biyu da so gabata, amma sai muka samu matsalar na'ura. Lokacin Nasiru Adamu kai ke tsakiyar gabatar da shirin, sai na'ura ta tutsu kuma muka yi alƙawarin za mu kawo muku ƙarshen wannan shirin. Wannan Nasiru Adamu kai ke gabatarwa bayan na yi tafiya. Kuma Nasiru yana cikin tattaunawa ne da wani jigo a jami'ar PDP mai cewa muddin ba sake duba zaben jihar Ekiti ba, to ba mamaki jami'ar ta PDP ta ki shiga takarar zaɓe na shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Ga dai ci gaban wannan tattaunawar.
Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta ce matukar ba so ya lale kan yanayin zaben Ekiti ba, ba ma za ta shiga zaben 2019 ba. Ga gugar zana daga mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa maso yamma Ibrahim Kazaure.
Kamar yanda shi shugaban kasa yake so a yi, Muhammad Buhari, ya riga ya dawo yana mulkin soja ne.
Hukumar zabe ta rantse cewa wannan zaben za ta yi shi cikin adalci, don haka duk wanda ka ga ya ci to mutane ne suka zabe shi.
Yo a ce kuma zabe a yanda muka dauki shi kuma zaben APC ce, domin duka yaran Buhari ne a ciki. Ka kira kowa an gaya maka asalin shi tsakanin shi da Buhari. Saboda haka in dan hukumar zabe ya zo ya yi magana, in mai jinta wawa ne, to wanda ya santa ba zai zama wawa ba. Domin mu mun san ko su waye wanda suke a ANEC, kuma ANEC wani branch ne na APC.
Duba shi shugaban hukumar zaben nan farfesa ne ma guda, a ce ya zama yaron shugaban kasa, wannan hankali zai dauka.
To ai ba ma yaron shugaban kasa bane, me ake kira da bawa, bawan shugaban kasa ne, bawa ne ma, ta ina ya zama profesa? Yo shi wai profesa wani abun burgewa ne.
Anan sakataren APC mai mulki mai malabu ne ya ce wannan kurari ne kawai da zargi maras tushe.
Ba wani jami'in tsaro ko wani ma'aikaci hukumar zabe da zai gaya maka cewa shugaban Muhammadu Buhari ko wani ma'aikaci da yake karkashinsa ya taba cewa wani jami'in tsaro ko dan sanda ko soja ko SS ko kuma ma'aikacin INEC cewa su je su yi wa jam'iyyar APC aiki mai shi ƙarya ne. Su abin da suka sani suke yi da zatonsu duk inda aka ci zaɓe, haka ne ya inda kamar tursasa muke yi ba yadda za mu yi mu faɗi a bayansa. Ai mun shiga zaɓe a nan bara mun faɗi, to da tursasa muke yi kamar karɓe da mashi, da mun karɓa a bayansa kuma da mun karɓa a nan bara kamar yadda su suke yi. Mun faɗi senator a Osun, mun faɗi House of Rep a Osun, to da a ce karɓi da mashi muna karɓa ba wai zaɓe ake yi ba, da mun tursasa mun murɗa mun karba. To amma ba haka ba ne, to ya kamata su yi wa shugaban Muhammadu Buhari adalci, su yi wa jam'iyyar APC adalci, su tuna me suka yi, me da me suka yi. In haka ne fa hukumar zaben nan banda shugabanta da komishinoni duk ma'aikatan da suke ciki din nan su suka kawo su ba a ci a kore su ai lokacin PDP ma ku ne kuke ke rike da ofishoshin hukumar zabe saboda haka ku tafi akwai wani canji da aka yi ne babu ko komishinonin sai da ka'idan su ya kai na lokacin su yayi sannan aka kawo su to haka ma shugaban hukumar zaben babu wani abu wanda wani zai kawo zai baka shaida na cewar akwai wani murdiya ko hadin baki da jami'an tsaro ko kuma da hukumar zabe dan saboda mun shiga zabe babu makamancin wannan mu a ganin mu wannan maganganu da suke yi suna yi ne saboda su sun shayi so suna gani kamar yanzu mu ma jam'iyyar APC abinda muke yi kenan to mu ba haka muke yi ba
zamu rufe shirin da ra'ayin Ahmed Isa Tahir dan siyasar APC dake yaki da tsarin zaben sak
ha wani sak da mu da yi buwari dai kan yawa da mu da an buwari amma ai wannan sauran na kasa kasa mun tantance su wallahi yanzu ba ga sak din ba sun je sak din annabi annabi sun je sun tafiya daidai ne da mu mun tura mu je su ci amma ne sun hada kai ne su aiki al'umma amma sai batun ne da sun zo suna tafin bada Allah kawai yana wahala da mu tantance ne mu ko daga jami'a kake ba ruwan mu da wani sak yawa annabi ne manzon Allah ne ko da zo ce mana mi sak misak wallahi ko bare ne tafi ta guda misak ba ina ga maka shi ne da mi amma wallahi ba zai misak ba zamu canja don wasu ba san mutunci ba mun kan zabe su mun ga su mai kan zo mana aiki mun ga mun ga su su sa wasu kambin muna shi muna shi gaban mutane mutane daban daban amma ka zo ka kai da mu da nan ma an kai baka audience ka ɗebo wasu wannan ma ba su taba jami'an ba ka zo kana su ne mutunci tun tsinka
Tahir ai shi yasa ake son kowa ya fito ya zabi wanda yake so dan ayi zabe ba nadi ba
Shin ko masu jefa kura'a a Najeriya suna da labarin cewa an kusa kulle kofar yin rajistan katin zabe to ga dai abin da shugaban hukumar zaben na Najeriya Professor Mahmud Yakubu ke cewa
baki ya zo daya kan cewa mu dakatar da wannan rajista ranar 17 ga watan Agusta har zuwa bayan babban zabe mai zuwa kama zuwa yanzu mun yi rajistan mutane miliyan 10,200 abinda muke bukata mu yanzu shine mu tabbatar da cewa mun buga katin zabe na jinjinjin wanda in ba shi duk wanda aka maza rajista ba zai iya zabe ba kuma tabbatar cewa wannan katin sun shiga hannun wadanda suka yi rajista domin ba amfanin kai rajista amma baka buga katin ba ko ba amfanin kai rajista mutane ba su kabe katin zaben ba wanda shine shaidan da zai ba su ƴancin yin zabe ranar zabe mai zuwa
a Najeriya dai akan samu sakacin rashin fitowar mutane zabe har ma ga waɗanda ke da rajistar inda wasu kan zauna a daki suna jiran sakamako ta wayoyin su na salula me ma dai zai hana ne su kada ƙuri'ar sannan su dawo su jira sakamakon
to masu aure don nan ne mu kawo ƙarshen shirin sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu a madadin abokin aiki na sashen Zimbabwe Mike Hope da Nasir Adamel Hikaya da bakin nasa sai Julie Gresham da ta zai sautin shirin Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Kama daga Adamawa Taraba Benue kai har ma zuwa Jihar Plateau. Kusurfa matsalar guda ce na tashi-tashin hankula da ake danganta da rikicin makiya da manoma lamarin da yanzu ma haka ya mai da wasu 'yan gudun hijira
an kore mu an kokkona mana gidaje ga muna nan da yawa a nan
kuma sun shigo suna kokkona mana gidaje muna tarma da hankali kakana ma kusa baka shi a inda zo yana kofan shi
kan gaskiya an yi mana kone-kone kamar yadda na sai nan ɗakin naka ko abu ɗaya bin fitar a wurin kamar yadda kun kalli nan na gudu nan da yara na ko gele ban ɗauka hannuna ba ni na shujeran yara na koyar da nawa shi ya sa mun gudu kuma muna neman taimako
to ya koya 'yan sa kai ke kallon halin da 'yan gudun hijira ke ciki a yanzu Malam Muhammad Lawal Dalladi malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta Jihar Adamawa na kwacikin 'yan sa kai da ke tallafa wa waɗannan 'yan gudun hijira ya mako bayyana halin da ake cikin
yadda kake gani a wannan wurin yara suna cikin masifa yara suna cikin azaba haka tsofaffi haka mata wannan abu dai kawai sai da mu ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma mutane suna cikin azaba
ya mako zuwa yanzu akwai da ruwan 'yan gudun hijira da aka kona a kayuka da ke cikin halin ban tausayi wanda akasarin su ma ke neman mafaka a wasu makarantu da ke cikin garin Mai Balwa malam Abdulrashid Abubakar shugaban ɗaya daga cikin irin waɗannan makarantu da 'yan gudun hijira ke fakewa ya ko bayyana halin da ake ciki
bayan kwana ɗaya sai aka samu yaran din suna da ciwo na mindis sai muka yi disadi muka ce to wannan abun tun da yana faruwa ga 'yan gudun hijira ga yaran makaranta ba zai yiwu ba sai muka rufe makaranta for 2 days. Hijiran suka sake zuwa kowane rana suna karuwa. Yanzu a takaice muna da gudun hijira a makarantar nan ya kai mutane 2000 da wani abu a makaranta.
Garin Gerle da ma wasu ƙauyuka da yadda ke makwabtaka da garin na cikin inda aka fi barna. An kone gidaje da dukiya baya ga ma dabbobin da aka kashe.
Kamar yadda basrakin garin Malam Muhammadu Usman Babai ya sake faɗi, wanda lamarin ya shafa yanzu haka ma na ma cikin wani mawuyacin hali.
Dama muna so mu kira gwamnati ya dube mu don Allah mu a kasan Gerle muna a cikin wahala. Niwa da kuma bamu yanzu inda mu za mu je belle musamman ma wayanda aka kona gidajen su yanzu suna so su koma su duba gida gonakin su su dan samu dai ko dan wake su sa na baya don wancan kan ya riga ya bace yanzu masara wanda da ka suka kana so maka ka gama sukin ka masara kuma lokacin ya riga ya shige amma muna roko gwamnati ya taimake mu da saro ya taimake mu kuma inda aka kona gidajen nan ko abin nan dai a dan taimako ko tampol na sa kowa dai ya dan samu ya koma gidajen don ya samu dan yayi kowa ke yansu yayi noma
a kullum ma dai gwamnatocin joyi da ake samu tashi hankulan kan yin tote cewa ne suna nasu gari. Comrade Ahmad Sajo shi ne kwamishinan yaɗa labarai na jihar Adamawa ya ko bayyana mai irin matakin da suka ɗauka a jihar su.
Mun zauna mun tattauna dukkan jami'an tsaron nan sun zo mun zauna mun tattauna. A taro da muka yi mun yi yarjejeniya cewa za mu nemi ƙarin sojoji, rundunar sojoji da za a kawo nan a Adamawa don a baza su a wayannan wurare. Mun kuma yi alƙawari za mu kafa runduna ta musamman wato task force wadda za ta kasance akwai soja a ciki, akwai mobile police da kuma ordinary police a ciki, akwai civil defense da suke da bindigogi.
Yanzu haka masana da hukumomin cimaka da ma na bada agaji na mako gargadin cewa a bana a iya fuskantar matsalar cimaka a Najeriya sakamakon irin waɗannan tashin hankula da ke faruwa a yanzu. Abdullahi Adamu Firambe masanin tattalin arziki ne na ganin dole hukumomi musamman ma a jihohi su tashi tsaye.
Idan muka duba a yanzu mafi yawan 'yan Najeriya ba ma jihar Adamawa ba, kashi 70 da wani abu mazauna ƙauyuka ne. A nan ne ake zama, a nan ne kuma ake kiwo ko kuma ake ainihin wato noma saboda a samu abin da za a ci, a biya yara kuɗin makarantansu da wasu ayyuka abubuwa na rayuwa. To hatsari wanda muke ƙoƙarin fada ko kuma mun fada a ciki yanzu, akwai ƙauyuka da dama wanda yanzu noma ya gagare su. Mutum ba zai iya zuwa gona hankalinsa kwance ba, saboda haka sai dai kaga mutum ya gudu ya zawa birni ya zo ya zanna. To saboda a sai kaga abun zai mu za mu ci baya sosai. Menene ci bayan zai jawo mana? Daga ƙarshe za a dogara ne da gwamnati. Idan aka dogara kuma ga gwamnati, gwamnati za ta fice, za ta je ta nemo abin da za a ci, neman abin da zai ci kuma ba zai shiga ko ina wa mutane har su ci su koshi ba. Daga ƙarshe kuma farashin abubuwa na duk za su haura, saboda me? Noma ya yi ƙaranci. Hatta shanun nan da muke gani saboda fadace-fadacen nan, kiwon su yanzu ya soma yin baya saboda su ma Fulanin wasu sun tsorata kamar yadda manoma suka tsorata. To saboda haka abubuwan duk yanzu suna cin baya ne. Zaka ga farashin abun yanzu in ba tsaya sosai an dubi yanayin abubuwan ba, farashin su zai haura, wanda kuma daga baya sai kaga muna nema kuma a shigo mana da wannan kayayyakin daga kasashen
waje. Kuma ta gwamnati ce su yi.
To na farko dai gwamnati ta ainihin wato inganta tsaro, wannan shine zai ba kawo mana ainihin sauki a cikin duk abubuwan da muka sa a gaba. Uwa uba kuma bayan an bi ire-iren waɗannan abubuwa, gwamnati ya kamata kullum tana da wani tanadi.
Yanzu haka dai hukumomi na ci gaba da tarukan laluba bakin zaren magance wannan matsala, inda ko aka tura jami'an tsaro domin maido da doka da oda.
Lalle wannan jeran duk abin da zai fara mun dai san ba za a samu dan komisina a jeji ba. Daga mun Fulani jeji sai manoma abu zai same su.
Allah ya sa kiran da kuka yi yau ku zo kun kai mana kun na mana da ne da kuka sa in abu ya kawo sama haka ba ka so riga da wasiya. To mun gode mun amince.
Kuma da menene dai yanzu lokaci ne kawai ke yi tabbatar da ko irin waɗannan matakan da ake ɗauka kayi hafa da damin ido, ko kuma tunda da yanayin magana kan ce zama lafiya waya fi zama dan sarki. Ibrahim Abdulaziz, Fashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya, karewa lafiya tare da koshin lafiya kuma zauna lafiya. Ba komai ne ba, ittina ba a sun
sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.
La radio de tout le monde.